sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Ma sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safina ta Sara Sudangi. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata, 18 ga watan Satumba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan bindiga da ba a san ko su waye ba sun sace wani mai wa'azin addinin Krista dan ƙasar Italiya jiya Litinin a jamhuriyar Niger. Za kuma ku ji cewa kashe wata ma'aikaciyar agaji ta Red Cross a shiyar arewa maso gabas a Najeriya na ci gaba da jan hankalin ƙwararru a ƙasar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan, wato kisan ma'aikaciyar jinkan da ƴan Boko Haram suka yi. Shin yaya kuke kallon yakin da ake yi da ƴan ƙungiyar? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau Talata cewar yanayin bala'i ne yake da alhakin harin makami mai linzami da Siriya ta kai da ya yi sanadiyar faɗuwar jirgin yakin sojojin Rasha a tekun Mediterranean a yammacin Litinin. Shugaba Putin ya yi wannan furucin ne a wani da yawa bayan da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce matakan tsokana da matuƙa jiragen yakin Isra'ila samfurin jet ne suka sa na'urar kariyar ƙaƙabo jirgin saman na Rasha. Putin bai caccaki Isra'ila ba, amma ya ce ya goyi bayan bayanan da ma'aikatar tsaron ƙasar shi ta bayar akan wannan al'amari. Putin ya yi alkawarin ƙarawa dakarun Rasha a Siriya tsaro, inda ya ce Rasha za ta ɗauki matakan da kowa sai ya shaida. Mai magana da yawun sojojin Rasha, Major General Igor Kanashenkov, ya faɗa a yau Talata cewa dakarun Isra'ila suna kai hare-hare ne a lardin Latakia, inda suka ɓoye bayan jirgin Rasha suka yi amfani da shi a zaman kariya daga makamai masu linzami na Siriya. Konashenkov ya ce wani misail mai lamba S-200 ne ya harbo jirgin na Rasha, inda ya kashe mutane 15. Afirka ita ta fi kowace nahiya haɓakar yawan matasa da sauri a duniya, kuma cikin ƙasashe 10 na duniya da ke da talauci, wanda a sanadiyar haka ya zama wajibi a saka ta cikin ƙasashe masu matuƙar neman taimako a duniya a nan gaba. Asusun Bill da Melinda sun ba da wannan hujja ne a wani rahoton shekara-shekara akan ci gaban da aka samu wajen cimma wannan buri na wannan ƙarni masu ɗorewa, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsaida wa'adin cimma wannan manufofi akan shekarar 2030. Wannan rahoton da aka gabatar yau Talata ya buƙaci a auna Afirka da irin zuba jarin da ya taimaka wajen ɗago ƙasashen China da India, waɗanda a da suke cikin talauci kuma a yanzu suka shiga rukunin ƙasashe masu matsakaicin kuɗaɗen shiga. Kashi 60 cikin 100 na 'yan Afirka suna ƙasa da shekaru 24 da haihuwa. Yawan da Melinda Gates ta jaddada a wata hirar wayar tarho da sashen Turanci na muryar Amurka ya yi da ita a farkon wannan watan. Idan duniya za ta ɗauki matakin da ya kamata wajen saka jari a kan lafiya da abinci mai gina jiki da ilimi a Afirka, a cewarta da an samu yiwuwar wata zuri'a mai wayau da hankali na ban mamaki. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kasar China ta ɗauki alkawarin ɗaukar mataki akan shirin shugaban Amurka Donald Trump na ƙarin haraji akan kayan dala biliyan 200 da za a shigo da su daga China. Sabon harajin, wanda zai fara aiki a ranar Litinin mai zuwa, wato 24 ga watan Satumba kenan zai fara da kashi 100 kashi 10 cikin 100 sannan ya karu zuwa kashi 25 cikin 100 a watan Janairun shekarar 2019 za a aza harajin ne akan dubban kayayyakin amfani waɗanda suka hada da kayan wutar lantarki abinci kayan aiki da kayan amfanin gida gwamnatin ta Trump amma ta cire kaya masu yawa daga cikin kayan da aka saka wa sabon harajin waɗanda suka hada da agogon hannu na'urar bluetooth da kujerar zaman yara a cikin mota ma'aikatar kasuwancin China ta fitar da wani bayani a yau talata tana gargadi akan cewa za ta maida martani akan sabon harajin da aka aza mata don kare haƙƙinta da muradinta da kuma umarnin duniya na yancin cinikayya babu tsangwama Beijing a tun farko ta gabatar da jerin sunayen kayayyakin Amurka na dala biliyan 60 don maida martani akan ƙarin harajin Mahaukaciyar guguwar teku mafi tsanani a bana ta bar bannar da ba za ta misalci ba bayan ta kashe fiye da mutane 60 a kasar Philippines da kuma wasu hudu a China kafin talafa a jiya Litinin. A can Philippines masu aikin ceto sun gano gawarwaki 11 suna kuma ci gaba da nema a cikin inda wata kafar watsa labaran cikin gida ta kira kasa ko kuma tabo mai yawa da tarkace.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko zamu fara da Jamhuriyar Niger. Rahotanni daga yankin Makolondi dake iyakar kasar da Burkina Faso na cewa wasu ƴan bandaga sun sace wani mai wa'azin addinin Krista dan asalin kasar Italiya a jiya da daddare yayin da hukumomi ke cewa yanzu haka an baza jami'an tsaro domin su ceto shi. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Madabarma ya aika mana da ƙarin bayani.
Bayanai sun yi nuni da cewa a wajejen karfe 9 na daren jiya Litinin ne wasu ƴan bindiga dake kan babura suka dura gidan wani mai wa'azin Krista da ake kira Pierre Luigi Makali, mazaunin ƙauyen Bamwanga dake a nisan kilomita 25 daga garin Makolondi kusa da iyaka da Burkina Faso. Kakakin kungiyar ƴan ƙato da gora Habibu Umaru ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon.
Kamar su dai gidan shi ba shida nan a cikin ƙauyen suka ta halba bin bogi mutane suka rude a kodin suka wata su ce cikin daji. To a ƙarshe ne suka je nan gidan shi suka isko shi suka kamo shi.
Su waɗanda suka zo da motoci suka zo ko kuwa ya?
Kuma babur ne suka taho. Saboda wurin babur hudu ne su ma suna su takwas kowane babur mutum biyu na bisa da kuma. Har gida nan wurin suka tarro shi.
To amma jami'an tsaro ba su yi wani abu ba a daidai lokacin da ake ƙoƙarin arcewa da shi din.
To ai babu jami'an tsaro a wannan lokaci. Saboda akwai wasu wani komite ne da ake cewa komite da vigilance ana cewa kwararro kato da gora wannan.
Na'am.
Su ne da kwai to su ma ga wannan lokaci dare ne. Su ba su iya sun kinkari waɗannan ba saboda su ba makamai adireshi ba. Waɗanda da suka kama shi da daddare ne suka kama shi wurin kare tara suka same shi amma ta musu samun ba su tsallaka da shi sun kai wurin kare biyar.
Hukumomin Jamhuriyar Nijar waɗanda suka tabbatar da faruwar wannan al'amari sun bayyana cewa an aike da jami'an tsaro domin kubuto Pierre Luigi daga hannun waɗannan 'yan bindiga da suka nufi ƙasar Burkina Faso. Abdulrahman Zakariya shine kakakin gwamnatin ta Nijar.
Lalle sun ɗauke shi amma a kusan iyakarmu ce da Burkina Faso kuma daga cikin Burkina Faso suka ƙetaro suka ɗauke shi. Kuma yanzu kuma yanda nace muku sojina suna nan suna ta bincikawa cikin zuwan kin nan don su nemo wasu ko sun samu shi suna cikin aiki har yanzu.
Karkarar Makolondi yana daga cikin wuraren da aka bayyana a matsayin mafi fama da matsalar tsaro a yankin Tilaberi wanne a 'yan shekarun baya-bayan nan ke fuskantar hare-haren kungiyoyin ta'addancin da ke da sansani a kasar Mali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Muni Barma har yanzu dai akan batun tsaro. A jiya ne bayanai ke nuna cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun harba wata jami'ar aikin jinkai ta hukumar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa wadda suka yi garkuwa da ita watanni shida da suka gabata. Hukumar Red Cross Reshen Najeriya ta yi Allah wadai da wannan kisan. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya haɗa mana rahoto.
Kimanin watanni shida da suka gabata ne, kungiyar ta Boko Haram suka yi garkuwa da ma'aikatan bada agaji na Red Cross da kuma UNICEF, wato Saifura Khorsa, Hawa Muhammad Liman da Alliance Lokcha. Yanzu dai ta tabbata cewa Boko Haram sun kashe jami'ar ta Red Cross, wato Saifura Khorsa. Na tambayi wani jami'in kungiyar ta Red Cross a shiyar arewa maso gabas, Ibrahim Bulamadaciya, ko yaya suka ji da wannan babbar rashi.
Gaskiya ba mu ji dadin wannan al'amari ba, ba a tsammatan hakan zai faru ba. Tunda yake dama ita kungiyar Red Cross din haka in ya faru sukan yi kokari su gane cewa an sako dukkan mutumin da aka kama. To amma a wannan karan an yi rashin sa'a. Domin yadda waɗannan suka yi, gaskiya mu ba mu ji daɗi ba, kuma muna Allah wadai da wannan al'amari. Iyayenta muna ba su haƙuri, dama shi al'amarin rayuwa haka yake.
Yanzu Malam Ibrahim Daciya, kamar wannan kashe abokin aikin naku bai rage muku ƙwarin gwiwa ba?
Kungiyarmu ta Red Cross ko kuma sauran kungiyoyi na agaji, wannan abu mun ji zafinsa, wannan ba zai karya mana ƙwarin gwiwa ba. Sai dai kuma sake ƙara ƙarfi wajen tabbatar da cewa mun taimakawa bayan Allah.
Dr. Saleh Abba, wani likita ne da ke jagorantar likitoci masu ba da agaji a arewa maso gabashin Najeriya.
Gwamnati da maka akwai likitoci kamar guda 6 ko guda 7 da medical doctors wanda na san sun rasu. Wannan dai abu ne wanda yana nuna cewa har yanzu dai wannan tashin hankali da muke fama da shi ko yaki da ta'addanci da muke fama da shi gaskiya har yanzu akwai saurari na aka ba har yanzu akwai aiki.
Wani kurarre akan shiyar arewa maso gabas, Engineer Dr. Hussein Hassan, yace kashe Saifura Khorsa ka iya dakile ƙwarin gwiwar masu ba da agaji a wannan shiya.
Gaskiyar magana shine zai kawo raguwar ko kuma ƙara musu ƙarfin gwiwa din, zai dan koma baya domin za su rika shakka. Ya kamata su jami'an tsaro su ƙara ƙaimi su ba da kyakkyawan tsaro wa waɗannan mutane da suke taimakawa.
Yanzu dai wasu 'yan asalin shiyar ta arewa maso gabas, irin su Sabo Imamu Gashiwa, sun fara ta babar nasarar da ake cewa an samu na yaƙi da 'yan Boko Haram din.
A zahirin gaskiya nasara ta koyi ba a nasara ba, har yanzu tsoron nan yana nan, kuma har yanzu wannan 'yan ta'addar Boko Haram suna mutane suna kidnapping da mutane, kuma har yanzu mutane suka tafi gudun hijira kai 75% ba sai su koma garuruwansu su zauna ba ko su yi noma ko su yi harkokinsu na rayuwa. To kaga ba a nasara ba. Saboda haka gwamnatin wajibi ne ta yi tsaye wajen shawo wannan abu a cikin in da ga a yaƙi wannan mutane ba a zauna a cikin garin Maiduguri ana cikin nasara da Boko Haram ba.
Kuma kokarin jin ta bakin gwamnatin Najeriya bai nasara ba, amma jiya fadar shugaban kasa a nan Abuja ta fitar da wata sanarwa inda take Allah wadai da wannan aika-aika na 'yan Boko Haram. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah shi kyauta gaba. Masu sauraron mu, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan kisan ma'aikaciyar jinkai ta hukumar Red Cross da 'yan Boko Haram suka yi. Shin ya kuke ganin yakin da ake yi da mayakan? Sai ku kira ku bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To ga kira na farko.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, daga ina ake kira?
Daga Plateau.
To muna jin ka daga Plateau, kuma rawa muke magana?
Mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau.
To Bala Komanda, muna jin ka.
To watan gaskiya wannan abu gaskiya mun yi alhinin hakan da ya faru. To gaskiya muna kira ga su kan
Bala Komanda, ko kana tare? Yawa, muna jin ka.
Ina tare da ku.
To muna jin ka.
yawa ina kira ga jami'an tsaro gaskiya suna iya kokarin su sai dai mu taya su da addu'o'i kuma duk inda muka ga irin waɗannan matsaloli zai faru to ni gaggawar zuwa mu sanar da su amma jami'an tsaron kasar nan na Najeriya suna iya kokarin su akan waɗannan ƴan ta'adda sai dai mu ta musu addu'o'i kuma duk inda muka ga abu ya faru sai mu yi kokari mu sanar da su ubangiji Allah ya sa a tashi lafiya
to mun gode Bala komanda da ra'ayinka ga kira na gaba kuma mun samu Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Ina magana da Abdulrashid Plateau State.
To Mallam Abdulrashid muna jin ka daga jihar Plateau.
Ya kamata jami'an tsaro su dinga daukan kyakkyawan tsaro akan bayan Allah da suke taimakon jama'a ba wani kudi ake ba su suna taimakawa ne dan Allah ya kamata dan dinga taimaka musu sosai sosai. Dan ga musamman ma abin da ya faru a Kurjiya ko shekarar jiya mata ta je za ta sayi nono
kash Mallam Abdulrashid daga Plateau kenan ya so yayi bayani sosai amma kuma layin shi ya goce kuma sauraro muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi shin ya kuke kallon kisan da ƴan Boko Haram suka yi wa ma'aikaciyar agajin jinkai ta hukumar Red Cross cikin ƴan kwanakin nan mun samu wani kiran daga Abuja Assalamu alaikum da wa muke magana
Hajji Maram Dauda daga Kaduna ne aiki
daga Kaduna ne ashe aiki da godiya da wa muke magana
Sunana Mursala ne ina kiran ku daga Garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
To Mallam Mursala muna jin ka
To Hajji Maram Dauda muna kira da duk abin wanda abubuwan suka shafa ya kamata a ce a yi kokari a dan kawo ƙarshen matsalolin nan wa duk taimakawa muna bukata a ce ta gwamnati da kungiyoyi su taimaka wajen ganin an taimaka ma su mutanen da suke gudun hijira da sauransu su fita daga wani hali kuma su kuma muna ƙara kira ga masu kai wannan tada kayan baya su yi hakuri dan Allah su miƙa wuya su yada makaminsu su kawo a haɗa kai don mu samu zaman lafiya a ƙasarmu da duniya gaba ɗaya da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Mallam Murtala da wannan ra'ayi naka yanzu kuma za mu sake komawa jihar Plateau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Mai magana Muhammad Sanusi Mangu.
To Muhammad Sanusi muna jin ka.
Dan auta masu kiran waya da kana.
To dan auta muna jin ka.
Wato batun maganan wannan ainihin ɗan Boko Haram da suke kai hari kuma sojoji suna ta iya kokarin shi.
To
babu shakka za mu ci gaba da musu addu'a Allah ya taimake su.
To me zaka ce game da kisan ma'aikaciyar jinkan hukumar Red Cross?
Wannan abu ne mana daɗi sosai. Don haka muna ta addu'a waɗanda suke taimaka mata Allah ya taimake su zuwa.
To mun gode dan auta daga jihar Plateau yanzu kuma bari mu je Lagos.
Wato kuna magana da Baban Saratu.
To Baban Saratu muna jin ka.
Wanda aka sani da suna Bello Dan Hassan.
To Mallam Bello muna jin ka.
Daga jihar Sokoto.
To muna jin ka.
To ni dai ra'ayina a wannan mutanen su ji tsoron Allah. Abinda su
Mallam Bello ko kana tare da mu?
Ina tare da ku insha Allah.
To muna jin ka, muna jin ka.
Eh nake ni ra'ayina waɗannan mutanen masu yin garkuwa da mutanen ƴan Boko Haram su ji tsoron Allah.
To
su yi tsoron Allah don akwai ranar haɗuwa da Allah wannan zalunci.
To Baban Saratu layinka ya goce yanzu kuma bari mu je Yobe. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Yobe?
Wa alaikum assalam kina magana da Sani Ibrahim Sala.
To Mallam Sani Ibrahim muna jin ka.
Dukka muna ganin kamar irin wannan zai iya ba masu wa'annan ma'aikata sanin gwiwa. Sai dai muna roƙon jami'an tsaro su tsara ainihi su sai a ga wannan aiki. Sai ga kai kuma samu.
To amen Mallam Sani Ibrahim kenan daga Yobe mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Sokoto. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Sokoto?
Ina magana da Saharanu Shuni sarkin yaƙi karamin kuma ta dange shi ne jihar Sokoto Najeriya.
To muna jin ka.
To game da magana tsaro dai abubuwa ne wanda ke sun kai mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sannan waɗannan matan da aka halbe gaskiya abu ne wanda bai dadi ba kware to ne kuma dai kasance ta baturiya mun ga ihe ba a ga muhimmanci domin duk sai ta Allah akwai wanda ake kashiya dare da rana fasalar tsaro ta zama mana kamar kodi Najeriya kullun ta ci ta zama ne kasuwanci na daban da ake amfani da shi da mai more siyasa ko kuma ne yanayi na jin bukatu gaskiya mu abin da tunanin mu a zauna a biyan da matsala ina ne za a shawo kanta amma dai gaskiya abin da ke faruwa bai mana dadi mu yan Najeriya Allah shi mana mafita kuma Allah shi taimake ku wannan shi da suke ba mu da muna fada albarkacin baki mu
to na shuna mu ma mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Eh hakika kina magana shugaba Ilyas ta cikin shayi a bakin kasuwa da kungiyar ra'ayin Najeriya.
To shugaba Ilyas muna jin ka.
Eh hakika wannan abu da kai kan mu sai ga sai na lallai na ne rage amma abin da ya kamata shi wannan yankin ya boko haram da su da gwamnati su ta asakanta dan Allah a samu maslaha a samu zaman lafiya. Ba ke kan jami'an tsaro suna iya kokarin da yaje ne addu'a Allah wanda ya kawo ƙara mana zaman lafiya da tsakanin mu gaba kida.
To mun gode Mallam Ilyas daga Katsina yanzu kuma bari mu je Rivers. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Rivers. To ina ganin malami ko malama daga Rivers line ya goce. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cika karfe 4:50. Muna kuma da sauran ra'ayi ku lokaci ku kira ku bayyana ra'ayi. Mun samu wani kira yanzu daga Lagos.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Salisu Abdullahi ne dan Niger mazauni Lagos.
To Salisu Abdullahi muna jin ka.
Allah mu yan boko haram din da Allah gwamnati idan akwai yadda za ta yi ta sasanta da su wannan lamuran addinin fadace-fadacen nan wallahi gaskiya ya yi don saboda fadace-fadacen ya fara jawo mu sassan makwabtan kasashen ma matsala wallahi.
To mun gode Mallam Salisu Abdullahi daga Lagos da wannan ra'ayi naka kuma anan zamu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda aka zo karshen wasannin rukuni na biyu ko group A na kungiyar kwallon kafa ta kasashen yammacin nahiyar Afrika WAFO ko kuma IFOA inda a wannan rukunin tarayyar Najeriya ce ta yi nasara a wasan karshe na matasan kasa da shekaru 17 gaban Ghana inda aka yi 1-1 bayan minti 90 kungiyoyin guda biyu suna fafatawa sai bugun daga kai sai gola inda kasar ta Najeriya ta yi nasara da bugu 4-2 gaban kasar Ghana. Kasar Najeriya ita ce za ta wakilci wannan rukuni na WAFO ko IFOA a wasannin kwallon kafa na nahiyar Afrika da za su wakana a watan Fabrairu yayin da ita kuma jamhuriyar Niger mai masaukin baki ta zaka matsayi na uku. An dai kammala waɗannan wasannin ne a babban birnin Yamai gaban shugaban kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF Ahmed wanda daga bisani ya halarci taron rukuni na biyu na shugabannin hukumomin kwallon kafa na WAFO ko IFOA wanda albarkacinsa aka zabi Colonel Jibrila Pele a matsayin sabon shugaban rukunin na biyu ko kuma yankin B na kungiyar hukumar kwallon kafa ta kasashen yammacin nahiyar Afrika WAFO ko IFOA. Shi dai Colonel Jibrila Pele Hima shine shugaban hukumar kwallon kafa na jamhuriyar Niger. Ahmed shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar Afrika nuna gamsuwarsa game da taron da kuma irin yanda aka kammala waɗannan wasannin. Sai dai kasar Benin an doke tsauran mataki a kanta inda aka yanke mata hukunci bayan da aka gano cewa daga cikin 'yan wasan da ta kai a wannan kwamfalar ta birnin Yamai ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 har da waɗanda suka kai shekara 20 da
27 tuni dai hukumomin kasar na Benin suka shiga farautar wadanda ke da hannu a cikin wannan domin gabatar da su gaban kudiya a dai hannu kusan cewa a yau dinnan ne aka soma wasannin kwallon kafa na club inda suka kasance zakaru a kasashen su na kasashen turai da ake cewa Champions League ɗaya daga cikin wasanni mafi farin jini na kwallon kafa na club na duniya kungiyar Paris Saint-Germain da Liverpool da kasar Faransa suke fafatawa sai kuma Napoli da kasar Italia da Étoile Rouge de Belgrade yayin da Monaco ta Faransa take bugawa da Atletico de Madrid da kasar Spain sai club din Bruges na kasar Belgium da Dortmund na kasar Jamus kasar Faransa ta kai ga wasan karshe na kwallon tennis na duniya da ake cewa Coupe Davis wannan ko bayan nasarar da ta yi gaban kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain kungiyar kwallon tennis din ta kasar Faransa ta samu wannan matsayi a yayin da ta goga a wasanni guda uku da ta yi nasara jere ga juna Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka A cikin kokarinta na ganin ta kawar da cutar sida Amurka na da niyyar ware dala miliyan 80 domin gina makarantun secondary a bangarori daban-daban na kasar Malawi tare da ƙara bada tallafi wajen inganta harkar lafiya ga matasa Amurka ta rattaba hannu a wata yarjejeniya tsakaninta da kasar Malawi a watan Yuli domin faɗaɗa makarantun secondary da kuma gina wasu sababbin makarantun a duk faɗin kasar Malawi A yarjejeniyar gwamnatin Malawi ta ce za ta horar da malamai da ma'aikata domin inganta sababbin makarantun da kuma samar da asibitoci kusa da makarantun tare da sanya tsarin ilimin jima'i a makarantun domin kare matasa daga kamuwa daga cutar sida tare da kuma rage wa dalibai kuɗin makaranta Ministan ilimin kimiyya da fasaha na kasar Malawi Brad Saka ya ce nayi murnar rattaba hannun yarjejeniyar bunƙasa makarantun secondary Mun tabbatar da wannan zai ƙara ilmantarwa zai kuma rage yaduwar cutar sida tsakanin matasan kasar Malawi zai kuma taimaka wajen kawar da cutar Ministan harkokin waje Emmanuel Fabiano ya ce wannan zai taimaka wajen ci gaban da gwamnatin zamantakewar al'ummar Malawi ta hanyar wannan alƙawarin Amurka da Malawi za su tabbatar da ƴan mata sun je makarantar secondary wannan zai iya kare su daga kamuwa daga cutar sida A cewar jakadan Amurka na kasar Malawi Virginia Palmer a wata kididdiga da ta nuna cewa a kowace shekara ana samun raguwar kamuwa daga cutar tsida ga ƴan matan da suke zuwa makaranta babban burin shine a ƙara yawan azuzuwa a makarantun karkara a daukacin kasar Malawi shirin Malawi zai nuna alaƙar da ke tsakanin ilimi da kare lafiya a duk faɗin Afirka da ma duniya baki daya kuma zai samar da muhimman abubuwa da zai kawo ci gaban kasar Malawi. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Mahaukaciyar guguwar teku mai tsanani a Bana ta babbarnar da ba za ta misaltu ba bayan ta kashe fiye da mutane 60 a kasar Philippines da kuma wasu hudu a China kafin ta lafa a jiya Litinin. A can Philippines masu aikin ceto sun gano gawarwaki 11 suna kuma ci gaba da nema a cikin inda wata kafar watsa labaran cikin gida ta kira kasa ko kuma tabo mai yawa da tarkace da suka lullube mutanen da suka fake a wani dan karamin coci a ranar Asabar yayin da guguwar tekun Manku ta yi kace-kace da tsibirin Luzon da ke arewacin kasar. Manku wata shahararriyar guguwa mai karfin iskan da ke gudu ko kuma juyawar kilomita 250 a cikin awa ta tuge itatuwa da rushe gine-gine a lardin Guangdong mai yawan jama'a a kasar ta China. Harkokin rayuwa za su dauki lokaci kafin su dawo daidai a kasar Philippines a inda China ke fuskantar rushewar gine-gine kamar yadda jama'a a kasashen biyu suka bayyana. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau Talata cewar yanayin bala'i ne yake da alhakin harin makami mai linzami da Siriya ta kai da ya sanadiyar faduwar jirgin yakin sojojin Rasha a tekun Mediterranean a yammacin Litinin. Shugaba Putin ya yi wannan furucin ne a wani da yawa bayan da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce matakan tsokana da matuƙa jiragen yakin Isra'ila suka sa na'urar kariya ƙaƙabo jirgin sama na Rasha.
Da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Safinatu Sada Sudangi da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu na yau Mr. Carl, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.